كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau daya ga watan jimada a daya ga watan rajab shekara 1447 wannan abin naku ya ji tsayawa kai kashi kamar ta kaba ha Allah subhanahu wataala wanda cikin huwacewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin 1 ga watan rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun saki haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib dake nan gandun wambai cikin garin Azra ya jihar Bauchi ci gaba da rasun da muke a wannan littafi mai albarka na da'uwar dawa na al-Allamah ar-Rabbani ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi to muna karshen fasali wanda malam ya dauko mai tsawo wanda yake ambatawa kayan adrarul ذنوب والمعاصي كو تو mun zo karshen wannan fasali mun tsaya gaba wato za mu tashi wa kad zakara al-imam ahmad ne ko yace wa kad zakara al-imam ahmad an abi darda imam ahmad ibn hanbal ya ambata waya daga ibn darda hadisi wanda yake mauqufi abu darda na ce aibudullaha ka annakum tarawnahu kubuta ma Allah tamkar kuna ganin sa wa uddu anfusakum fil mauta kulka kirga kawunan ku cikin matattu wa alamu أن قليلا يغنيكم خير من كثير يؤغيكم kusani cewa dan kadan da za ku samu na duniya da zai wadatar da ku bukatunku khairun shi yafi muku alheri min kathirin yudghikum daga da yawan da zai sanya ku dagawa wa alamu anna albirwa la yabla wa anna al-ithma la yunsa kasani cewa kyakkyawan aiki albir la yabla baya lalacewa wa anna al-ithma la yunsa kuma shi zunubi ba a taɓa manta shi sai dai lokacin da bawa ya tuba ne Allah subhanahu wataala yake shafe masa kaga waɗannan maganganu ne da suke cike da hikima kubuta mu Allah kaman kuna ganin sa wannan yazo cikin hadisi Jibril hadisin Umar ibn Khattab wanda imma suka rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan shine ba mafi kololuwa na kiyayewa da bawa zai tsakanin sa da ubangijinsa martaba ta al-ihsan wanda ita ce kololuwa a'lal maratib fil islam kuma nan da yace ku ruka kirga kawunan ku a matsayin matattu ai kowa mai mutuwa ne kowa zai koma zuwa ga Allah to in mutum yana daukan kansa akan matacce ne shi to ya san kenan duniya shi ba wajen dawwama bane kullun zai dinga yin guzuri duk wanda yake tiyon tuna mutuwa to insha Allah zai ruka taka tsantsa kuma wannan kalami da ya faɗa yace ku sani kadan da zai wadatar da ku yafi alheri akan mai yawa wanda kuma zai sanya ku dagawa shi ma wannan yazo cikin hadisi irin wannan ma'ana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa mafi ficin arzikin bawa shine al-kafaf wato abin da zai wadatar da shi in ya samu bukatarsa ta biya kuma babu surplus da za a ajiye amma kuma dai bai rasa ba to wannan shine mafi ficin arziki to kaga duk wanda ya samu wannan ai ya rabauta duk lokacin da mutum ya samu wannan kuma Allah ya taimake shi da kana'a wato yadda da matsayin da Allah ta'ala ya ajiye shi to ai ya rabauta a duniya kuma ya ambaci cewa ita da'a albir kyakkyawan aiki baya lalacewa ba zai taɓa rubewa a ce babu shi ya lalace ba inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin ayoyin alqur'ani da hadisi duka sun nuna cewa aiki na masu kyautatawa Allah baya lalata shi kuma wa annal ithma la yunsa zunubi matukar mutum yana yin sa ya sani ba mantawa aka yi ba ko da Allah bai kama bawa ba maganganu ne wanda suke cike da hikima kwarai da gaske wa nadhara ba'd al-ubbad ila sabiyin fata'ammala mahasina wani daga cikin masu bautar Allah cinne wanda yake abid in an ce abid jam'in sa ubbad wadanda suke taskance kansu wajen yawan bautar Allah subhanahu wataala ana samun irin haka cikin magabata shi yasa ma har suka kagira rubaniya rubaniya ce nubtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga amrdatillah to wanda daga cikin masu yawan bauta nazara ila sabiyin ya kalli wani yaro kasan idan an samu shabun amrat matashi kyakkyawa wanda ba shi da yawan shekaru fuskarsa ko gashin bata fara ba na gashin baki ko haba kyakkyawa shi ake cewa amrat to irin waɗannan malamai suna hanawa mutum kar ya dinga kura masa ido kuma malamai suna hanawa kar mutum wanda yake babba ya dinga keɓanta da shi wannan duka saddan ne lidhariya to shine nan yake hakaitawa cewa wani daga cikin masu bauta ya kalli wani yaro fata'ammala mahasinahu sai dinga kula da kyan da yaron yake da shi yana lura da irin halittar da ake wa yaron halitta mai kyau fa'utiya fi manamihi sai aka zo masa a cikin barcinsa shi wannan mai bautar sai aka nuna masa a cikin bacci wani ya zo masa waqila lahu yace aka ce masa la tajidanna ghibbaha ba'da 40 sana zaka ga sakamakon wannan abun ko da bayan shekara 40 ne to shine malamai suke ambata cewa kenan kallon da ya masa da aka ce fata'ammala mahasina kenan ya masa kallo ne ma wanda yake mazmum ko ba haka ba to kaga yanzu an nuna masa cewa ko tsawon shekara 40 sai ya ga natijar wannan abin da ya aikata kaga ba a ce da mugun nufi ya kalle shi ba to amma dai kaga tunda har aka ce wata ukuba ta biye aka masa alwashin ukuba za ta biye masa to kenan ya masa kallo ne wanda yake abin zargi mun gane ko kaga ba wata jarima aka ce ya aikata ko makamancin haka ba wato wai a nuna mana cewa ko mun kankantar laifi idan mutum ya aikata to zai iya ganin sakamakon sa ko da bayan lokaci ne ko da an yi masa jinkiri wa hadha ma'a anna lidhanbi naqadan mu'ajjalan la yata'akhkhara anhu wannan kuma tare da cewa fa zanibi yana da naqadan wato farashin sa da ake biya sakamakon sa kenan mu'ajjalan da wuri la yata'akhkhara anhu ba ya jinkirtawa gabarin sa ma'ana shi zunubi Allah subhanahu wata'ala baya jinkiri ga bayi akwai nau'o'in zunubi wanda Allah baya jinkirtawa bayi akwai wanda kuma saboda hikima ta ubangiji sai ya jinkirtawa bawa har sai wani lokaci amma jinkirin ukuba a dalilin laifi ba sai yana nuna cewa wai ruwa ta sha bane
wai an kyale mutum bane
ma dawo ba tuba yi zuwa ga Allah tawbatul nasuha ba ala Sulaiman al-Taymi wani cikin magabata yake cewa Sulaiman al-Taymi rahimahullah yana cewa inna ar-rajula la yusibu adh-dhanba fi as-sirri fayusbihu wa alayhi mudhillatahu kuma dhillatahu mutun yakan aikata zunubi a boye fayusbihu sai kuma ya waye gari wa alayhi mudhillatahu kaskanci na wannan laifin kuma ya bayyana a jikin sa mutun yakan iya yin laifi amma kuma kaskanci na natija na wannan laifin sai ya bayyana a gare shi Allah ta'ala zai iya masa hukuma ba wai dan mutane sun ga cewa ya aikata wannan laifi ba amma dalilin haka mutane sai su kishi ko mutane su dinga kyararsa ko mutane su munana masa mu'amala wannan duk zai iya zamantowa natija ne na laifin da ya boye wa kala Yahya ibn Mu'adh ar-Razi Yahya ibn Mu'adh ar-Razi yana cewa ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'aihi nakan yi mamakin mai hankali da zai rika fada a cikin addu'arsa Allahumma la tushmit bi al-a'da ai addu'a ce da annabi yake ko Allahumma la tushmit bi al-a'da ya Allah kada ka sanya abokan gaba su mun dariya kar ka sanya ni a wani matsayi na walakanta wanda abokan gaba na za su ji dadi da gani na walakanta shine ma'ana yace yakan yi mamakin mutumin da zai wannan addu'a thumma huwa yushammitu bi nafsihi kullu aduwwin lahu sannan kuma shi da kansa sai ya sanya kowane abokin gabansa ya masa dariya yana mamakin mutumin da zai nemi tsari kada Allah ya sanya shi a matsayin da abokan gaba za su masa dariya kuma shi da kansa sai ya daukan sa ya sa kansa a matsayin da abokan gaban za su masa dariya kila sai aka ce wa kaifa zalik yaya haka kuma za ta kasance mutum ya sa kansa da kansa a matsayin da abokan gaba za su masa dariya kala sai shi Yahya ibn Mu'adh yace ya asillaha yana wannan addu'a amma kuma sai ya dinga sabawa Allah shammit bihi fil qiyamati kullu aduwwin ranar alqiyama kenan ya sa kansa a matsayin da kowane abokin gaban sa zai mai dariya saboda zai ganshi an kama shi ana tsile shi kuma ana masa ukuba mala'iku suna ingiza shi a dalilin nufi dai an tona masa asiri kaga akwai tukawa dake ashe idan har mutum baya so Allah subhanahu wataala ya sanya shi a matsayin da za a masa dariya kar ya takaita abin a iya duniya ya kai abin zuwa ga kiyama to wace hanya zai dauka dan ya samu kan dagarki daga irin walakanta yadda abokan gaba za su masa dariya har a kiyama kana sabawa Allah domin dan ya sabawa Allah kan ai za a tona masa asiri ko yawma tubal sarair ran da za a jarraba asiri abin da yake na boye ma zai bayyana to kaga ashe sulhu da ubangiji subhanahu wataala shine babban abin da yake bawa mutum kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma kiyama وقالوا ظنون ظنون يكي أنبتاوا يونس كنا عليه السلام من خاف من خان الله لكن أبو بن دشي أبنن يحيى ابن مؤاذن يا أنبتا ويا رفع عشبا من خان الله في السر حتك الله ستره في العلانية وندها إن شاء الله بوي sai Allah ke ta masa asirinsa kuma a bayyane mana wanda ya saba ma Allah a boye shine ya haici Allah ya haici Allah a boye to Allah kuma zai tona masa asiri a bayyane al akalli ko da a kiyama ko sai kaga Allah madaukaki ya bayyana ababen da bawaye a cikin littafinsa Allah ubangiji ba mu dacewa wajen kyautata mu'amalar mu da ubangijinmu a boye da a bayyane wannan babi mai tsayi da muka karanta lalle ya nuna mana cewa ashe zunubi da sako ba abin da yake cutar da bawa a rayuwarsa ta duniya ya cutar da al'umma kamar sa ba abin da yake cutar da bawa a rayuwarsa ta lahira kamar zunubi da sabo natija na dukkan abubuwa da suke faruwa jullun su yana faruwa ne a dalilin abin da mutane suka aikata ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kafir haka Allah ya faɗa abin da yake samun ku na musibu kala kala saboda abin da kuka aikata ne hakan ma Allah yana yafe muku da yawa Allah ka yafe mana faslun ga wani fasali dake biye da shi al-awaqibul qabihatu lil ma'asi tunda an nuna mana ashe munanan wato ayyukan sako da zanubi suna cutar da bawa to ana samun mummunan karshe a dalilin sako karshe mummuna al-awaqibul qabiha mummunan karshe lil ma'asi dangane saboda sako a dalilin sako karshen baya kyau sai zama kamar da bawo shi yake cewa karshen alewa karshen alewa kasa me karshen alewa kasa ne ita alewa inda kana tauna ta tagaci inda kana taunawa ai zaki ke ji ku alewa dai ta mata Hausa alewa da ake ji irin ta da alewa dinya idan mutum yana ci yana taunawa yana taunawa yana danshi idan yana jin gardin dinyan nan dan zaki zaki to Allah ya da lokacin da alewa ta kare to kasa zai ji saboda ba a cika raba ta da kasa ba lokacin da akai hangin dinta ko lokacin da ake processing dinta kura tana shiga kuma kura ta shiga cikin abin da yake danko baka yi saka tankade ka raba su ba to wallahi tana tare da shi to in kasa alewa a bai kana taunawa ba dadi yake ji ba sai dadin ya gama karewa kuma sai ka ji ka tauna kasa sai sai ka jikinka ta zuba yanzu sai ka ji dadin ma kaman baka ji shi ba to shine abin da bawo shi yake nufi karshen alewa kasa wato mutum ya ta sabawa Allah yana sabawa Allah yana jin dadi yana nishadi sai karshen lamari kuma yazo mummunan sakamako to shine al-awaqibul qabihatu lil ma'asi Allah ka sani malai yace walil ma'asi min al-athar al-qabihah al-madhmumah wal-mudirrah bil-qalb wal-badan fi ad-dunya wal-akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah lalle ga sako min al-athar al-qabihah al-madhmumah na gurbin da take bari mummuna kuma abin zargi a jikin ma'abucinta wal-mudirrah bil-qalb da kuma cutar wadda take mazuciya na wanda yake yin saban wal badani kai har ma da jikinsa fi dunya wal akhirah ta cutar da shi a nan duniya ta cutar da shi a lahira to lalle sako yana da irin waɗannan ababe ma la ya'lamuhu illa Allah abinda ba wanda ya sani sai Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana lokacin da yace ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb a jikin jiki akwai wata tsoka in ta yi kyau to jiki yayi kyau in ku ta lalace to jiki gaba daya ya lalace ita ce zuciya zuciya ita ce ginshiki a jikin dan adam nagartar mutum wallahi tallahi a zuciya take ba a jiki ba a zuciya ne shi saka sahabban annabi lokacin idan sun fita yaki ga su ramammu basu ci ba basu koshi ba dawakan su ma basu ci ba basu ci koshi ba balle dawakan su tarat haka dawakan su ke raƙuman su ma haka za ka gansu da yunwa a jikin su basu ci sun koshi ba dan ba sa ci su koshi su ci da koshi kan sai mu amma su ba sa ci su koshi haka suke to duk inda suka dosa da yaki raina su ake yi da suka je farasa ba irin magana da ba faɗa musu ba rustum ba abin da bai gaya musu ba azimur rum abai abin nan farasa ko in ce kaidu jeshi farasa ba abin da bai faɗa musu ba na muzantawa game da kamannin su da hamada da suka fito da talaucin su da waye duk ya faɗa amma kuma ya aka yi su suka murkushe shi ashe abun ba a jiki bane me yasa zuciyarsu tana da karfi suna da karfin zuciya shi yasa ba abin da yake gagarar su
in banda karfin zuciya mutun yana tsaye yana sallah a harbe shi da kibiya sau uku sau biyu na daya na biyu duk bai ce komai ba har aka masa na uku harbi da kibiya fa abokin sa ya tashi Ammar ibn Yasir ya ganshi yana ta zubar da jini yace subhanallah su kuma annabi ya sa su gadi me ya faru yace wallahi ina tsaye ne ina sallah wani daga cikin kafirai ya lallako da daddare harbin da kibiya kuma ba kamar ishara ba yace wata sura nake karantawa ba na son yanke ta karfin zuciya ne da su dan haka wannan kalami da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza salahat salaha al-jasad kulluhu wallahi idan zuciya ta yi kyau ta samu nagarta to mutum ba yadda za a yi ya samu gazawa a cikin al'amuransa zai iya bakin kokarinsa ko ina kuma za a ganshi a jinjina masa saboda zuciyarsa ta yi kyau jikinsa ya yi kyau mu'amalarsa ta yi kyau dangantakarsa da ubangiji ta yi kyau abubuwan sun yi kyau ko da ku a cikin ragga yake ko da ku a fige yake a rarame amma inda ya samu salaha ta zuciya biiznillahi ta'ala za ga ya kurji ne a wajen jama'a saboda yana da kima a wajen ubangijinsa amma duk yadda mutum yayi zuba duk irin daular da ya shiga duk irin nau'in motocin da yake shiga da kayan da yake sawa da katuwar jiki da yake da shi kiba da wane ne ga al'amura in zuciyarsa ba ta yi kyau ba sai zamanto ba shi da wani nagarta rago ne a gaban al'amura in ba da taimakon wasu ba zai iya komai ba shi ma kansa kuma sai zamanto ba shi da kima a wajen jama'a saboda me bai da daraja a wajen ubangijinsa dan bai kyautata mu'amalarsa da Allah ba to don haka salahul qalb islahul qalb kyautata zuciya to ya zamanto shi ne al'amura wanda yake fi ghaitul ahammiya inda ladal muslim a wajen musulmi ya zama shine abu mafi muhimmanci to shine nan malan ya ambata mana cewa walil ma'asi min al asar al qabihati al madmuma wal mudarrati bil qalbi wal badani fi dunya wal akhirati ma la ya'lamuhu illa Allah irin abin da sako yake da shi na mummunan gurbi abin zargi da kuma cutarwa ga zuciya da jiki a nan duniya da lahira to sako yana da shi abinda ba wanda ya sani sai Allah fa min ha daga cikin irin waɗannan ababe al-atharu qabiha al-madhmuma wal mudirwati bil qalbi wal badan hurumanul ilmi hurumanul ilmi mutum ya zamanto jahili mutum ya zama jahili dan mutum idan ya zamanto jahili bai san addininsa ba to komai zai aikata shi sako a wajensa daidai ne abinda zuciya ta amince masa kawai shine daidai kuma duk yadda zaka yi bayani na ilimi gare shi ba zai fahimta ba saboda jahilcinsa ya katutu a zuciya jahilci shine mummunan illa da take jagoranci ga mutane zuwa ga aikata sako fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah wa yuqdhifuhu Allah fil qalbi domin shi ilimi haske ne da Allah ta'ala yake jefawa a cikin zukata na bayi wal masah wal ma'siya sako kuwa to dafiqu zalika nur tana bushewa wannan hasken duk yadda mutum yake da masaniya al ma'rifa a ce ma yana da masaniya na abubuwa amma kuma sako yake ta aikatawa ba shi da hakikanin ilimi domin hakikanin ilimi shine sanin Allah da haƙoƙin Allah da kuma kiyayewa haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bil amad an ba'ura kaga yana da ilimi Allah ne ambata yace atainahu ayatina mun bashi ayoyinmu amma fa salaka min hasalu bai waye daga ciki bai aiki da ilimin ba to yanzu kaga sai zaman toba mai ilimi ya zama jahili ya zama jahili a
an shi saka Allah subhanahu wataala dangane da yahudu ai ya ba su littafi kuma ya ba su ilimi amma da ba su aiki da ilimi sai Allah ta'ala sai kwatanta su a matsayin jahilai nabada fariqum minan ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shiyatin an ba su littafi amma sai suka watsar da littafin a bayan su ma'ana suka ki yin aiki da shi ilimin daban aikin kuma daban sai Allah ce ka'annahum la ya'lamun kai ka ce su jahilai ne ma'ana ashe in har mutum ya aje ilimi a gefe yayi aiki da sabanin ilimi yanzu ya zama me ya zama jahili la ya'lam la ya'lam a dalilin haka wattabu ma tatlu shayatin sai suka bi abin da shaydanu suke fada to kaga wannan shine abu na farko mutum idan ya zama to jahili bai san ilimi bai san addini ba to aikata sabo a wajen sa abu ne mai sauki shi ku sabo idan ana aikata koda ya tadda ilimi to zai bushe shi walamma jalasa shafi'i bayna yaday malikin bayna yaday malikin wa qara'a alayhi lokacin da imamu shafi'i rahimahullah ya zauna a gaban imamu darul hijra imamu malik ibn anas rahimahullah wa qara'a alayhi ya karanta masa ma'ana ya karatu a gaban sa domin imamu shafi'i hadda cewa muwatta ya a cikin wata daya ya haddace shi gaba daya a wata daya yana matashi malik lokacin yana tsoho ya tafi daga makka ya zo shi yin karatu a wajen imam malik bayan ya karatu a wajen wasu da ya zo shi ya samu wata ya dukufa sai ya haddace shi a wata daya sai ya karanta wa imam malik imam malik ya bashi abin ya bashi mamaki da sha'awa ya so shafi'i gayan so kuma ya fa'idanta a wajensa to lokacin da imamu shafi'i ya karatu a imamu malik a ajabahu sai ba shi sha'awa a ajabahu ma ra'a min wufur fitnatihi abinda imamu malik ya gani min wufur fitnatihi na yalwar basirarsa a ajabahu sai ta ba imamu malik sha'awa وتوقد ذكائه وتوفر فطنته وتوقد ذكائه يلور بصيرسا دكما كيف ققل وسا ذكاء شيء ما دي أنا نفهم بصيرا نه كيف تنا ننسى وكمال فهمه إذا تكثر فهمت ذلك ذي تنند نيك إدراك أبو إمام الشافعي أن شيء هذا كشك ما صفة فوتوغرافيك ميموري wani lokaci idan hada takaddu haka yana karantawa suka yi sai su iltibasi a wajensa sai haddace su tare a gwa matsayi shi saka yakan so ya daga takadda guda ɗaya idan zai karanta ya duba shafi kar ya gwa matsa da wani balle ya garwaya su kai ne kake ta fama to lokacin da basira imamu shafi'i ta ba ma imamu malik sha'awa faƙala sai imamu shafi'i sai imamu malik ya ce masa inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura lalle ne ina gani Allah ta'ala ya sanya haske ne a zuciyarka ma'ana ilimi idan Allah ya sanya wa mutum haske a zuciya to basirarsa za ta buɗu zai samu ma'arifa don haka sai imamu malik sai masa nasiha fala tutfi'uhu bi zulmatil ma'siya kar ka kashe wannan hasken da duhun sabo domin sabo yana bushewa basira ko mace yana da ilimi sai ya kasa progressing saboda sabo yana kashewa ilimi ilimi na sanin Allah ilmi na sanin Allah kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kana shafi'i rahimahullah imamu shafi'i ya ambata ciki wasu abiyat din sa shakautu ila waki'in su ahibbi fa arshadani ila tarki al ma'asi وقال علم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه آسي أوان وجهكم يتي شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه آسي أكيزو أواني وترواية yace shakautu ila waki'in na koka zuwa ga malami na waki'an su ahibbi mumunar haddata haddata ta baci bana iya haddace abu yadda nake so kaji fa mai haddace muwatta a wata daya hakan yake cewa haddasa akwai matsala to sai ya kokawa wani malamin sa wakiya fa arshadani ila tarki al ma'asi sai ya nusar da ni akan cewa na daina sako ka duba da mutane masu tata tsantsan irin su sai ce ka kiyayi sako wa qala alam bi anna al ilma fadlun sai ce ka sani shi ilimi falala ce ta Allah wa fadlullahi la yu'tahu asifan Allah ko ba a bata ga mai sako awano yace wa akhbarani bi anna al-ilma nurun ya bal labarin cewa ilimi ai haske ne daga Allah wa nurul lahi la yu'tahu asi hasken Allah kuma baya bayar da shi a wanda yake mai sako imma mutai yana tare da shi kuma sai yake sako to ya zama kaman bal'am dan ba'u zake na fan salaha minha Allah kara mana hasken ka don haka idan aka haramta wa mutum ilimi to zai kai zuwa ga sako sako kuma yana kaiwa zuwa ga mummunan ƙarshe kuma ana nuna mana cewa sako yakan kange mutum daga samun ilimi ilimi na Allah sako yakan kange mutum daga gare shi wa minha ma la yace daga cikin waɗannan asarul qabiha al mazmuma wanda ma'asi yake sabbaba wa bayi hurumanir rizqi haramta wa mutum arziki wa fil musnad ya zo cikin musnad wato na Imam Ahmad ibn Hanbal inna al-abda la yuharamu rizqu bidhanbi yusibuhu lalle mutum akan haramta masa arziki a dalilin wani zunubi da ya aikata wa kad taqaddama bayani ya gabata kan wannan hadithin ya taba gabata a baya وكما ان تقوى الله مجلبه للرزق ان انت ارزقي انا ba tarin kudi ba fa mutum ya iya samun tarin kudi amma ya zama maslubul baraka haramta masa amfana da shi mutum zai iya tara kudi ya tara mai yawan gaske kuma bai iya diba ma kansa wani nau'i daga cikin kudin ya tafi da shi lahira ba duk sai bashi anan yayi ta tara wa magada yayi ta tara wa magada su mu abun su shi kuma bai fa'idanta da shi a duniya ba in ka ganshi in an ce wane yana da kaza a ce wannan din ai ta mamaki a ce ikon Allah in an faɗi kunnun nasa sai a ji kaman almara ne saboda bai yi amfani da shi a duniya ba kuma shi to wanda bai yi makansa amfani da shi ba kana ga zai ɗiba ya tafi da shi kiyama ba zai ayyuka alheri ba to kaga wannan yana daga cikin irin wannan hurumanar rizki sako yakan sa mutum a masa haka ya sha wahala wajen ɗiban kuɗin a gwamnati yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma kuma da ƴaƴansa da hajiya za ta hana kowa zuwa kan kuɗin ko da shakikinsa ne hajiya ta hana kuma wallahi ba mai iya zuwa kai ana samu ko kaga masa hukuma loton aka bar shi da shi amma bai mora ba wa kama anna taqwallahi majlabatul lirizqi kaman yadda din Allah subhanahu wa ta'ala taqwa kiyaye dokokin Allah majlabatur mir rizqi abu ne mai jawo wa arziki gabawa ai afdalul ghina ginan nafs wa hiya alqana'a fatarku taqwa majlabatul lil faqr kaman yadda taqwa kiyaye dokar Allah yake jawo wa arziki
hakanan yin watsi da takawa mutum ya aikata abin da ransa yake so majlabatul lil faqr yakan jawo mutum talauci famastujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi don haka ba a taba samun abin da aka jawo arzikin Allah makai da shi ba bimithli tarkil ma'asi kaman barin sako ba wani abu da zai jawo maka arziki kaman daina yin sako watsi da sako yakan ba wa mutum kwanciyar hankali yakan ba wa mutum arziki lokacin da mutum yake sako sai kuma ya ji bayani irin wannan sai ya daina sako amma manufarsa yana so ya sami arziki ne to kage yanzu bai dan Allah ba ko to sai ya zauna a yadda yake wanda ya bari kuma saboda Allah yana nesantan sako saboda Allah din ya ce kar a yi haka ake so Allah din ya ce kar a yi ni kuma ina so in kiyaye abinda Allah ya ce kar a yi na nesance shi dan ina gudun azabarsa kuma ina kwadayin abin da ke wajensa to shi yasa Allah subhanahu wataala sai bayar nan da annabi Nuhu alaihi salam ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kawai ana nufin istighfaru ne sai su ta istighfaru takawa ake nufi su daina shirka ai shirka suke yi ku daina shirka ku daina sako ku yi sulhu da ubangiji ku kaurace ma duk abin da Allah baya so ku koma zuwa ga abin da Allah yake so ai shine fa qultu astaghfiru rabbakum ba mujarradin astaghfirullah bane ba haka annabi Nuhu yake nufi ba suna yin shirka ne ga wasiyar ma da suke cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katira wa la tazid adh-dhalimin illa dalala shirka suke yi amma sai ce fa qultu astaghfiru rabbakum sai ce ku nemi gafarar ubangijinku ai ma'ana ku riki takawa to in kuka riki takawa shine abin da ya jera yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara ai takawa yake kiransu idan kuka rike Allah subhanahu wataala kuka kyautata tauhidinku kuka kyautata mu'amala kuka watsi da sako to Allah subhanahu wataala zai ba ku ruwan sama mai albarka zai kara muku arzikinku yayi albarka zai sanya muku ƴaƴanku zan masu albarka sannan kuma Allah subhanahu wataala zai ba ku abubuwa da yawa duk da kuke da bukata to shi yasa nan yace famastu jiliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi ai ba a taba jawo wa arzikin Allah ba kamar yadda za a jawo shi wajen barin sabo wa minha daga cikin abubuwa wato al'asaru qabiha al-mazmuma da ake ta magana akan su lil ma'asi yace wahashatun yajidu al-asi fi qalbihi bainahu wa bainal lahi wahsha tana da ma'anoni da yawa amma anan abin da ake nufi da ita takaici al-huzun wal-khawf wa adam istiqrar duk yana daukan wannan ma'ana yanzu anan mutum ya zamanto cikin takaici cikin fargaba ya kasa samun daidaito wahshatun yajiduha al-asi fi qalbihi takaici da mai sako zai samu a cikin zuciyarsa bainahu wa bainallahi zai rika jin takaici na mu'amalar da yayi tsakaninsa da ubangiji duk wanda ya sako ko ya tuba ga Allah in ya tuno sakon da yayi to sai ya ji ba dadi yayi ma ubangijinsa kaza la tawazunuha wala tuqarinuha ladhatun asla wanda wani jin dadi ma bai taba daidaito da ita ba wani jin dadi bai taba ma gwamayya da ita ba ma'ana tsantsan takaici ne yake ji asalin alwahsha din ce yake ji wanda babu jin dadi tare da ita duk lokacin da ya tuna sakon da ya aikata ma Allah ko da ya tuba wala wajtama allahu ladhatud dunya bi asriha ko da a ce jin daɗin duniya bi asrha abi akmaliha kenan gaba ɗayan jin dadin duniya ya taru masa to inda yana tare da wannan ya aikata sabo mu ubangiji to ba zai taba rabuwa da wannan wahasha din ba lam tafitil kal wahasha wannan wahasha din wannan takaicin direction jin dadin ba zai taba gogewa ba amma fa malin ce wa hadha amrun la yahuss bihi illa man fi qalbihi hayatun wannan al'amari ne wanda babu wanda zai ji shi ya aikata sabo ya tuba bayan ya tuba yana ta kyawawan ayyuka amma a hakan yana jin rashin jin dadi yana ta jin takaici yana jin yaya al'amarin zai kasance ga maga ubangiji ba mai samun irin wannan la am hadha amrun la yahuss bihi ba wanda yake jin motsin sa illa man fi qalbi hayatun sai wanda zuciyarsa take rayayya mai rayayya zuciya ne yake samun haka amma wanda zuciyarsa ka san ai karfin zuciya da kyawun zuciya ko su kansu zuciyar mai alamar ratib suke ko abin momenta darasin da muka yi cikin tazkiyatun nufus ba ko da aka raba mana zukata kashi nawa kashi uku kaga sai wacce take kenan qalbul mutma'inna shine kawai ita ce Allah wanda take wato fihi fiha haya akwai rayuwa a cikin ta rayayya Allah ka raya mana zukata shi ya saka sai malamin bai da wani baiti na Abu Tayyib al-Munabbi cikin baitin karshe ya kawo tarafi na abin nan yace wa ma la jurhin bi mayyitin ilam wa ma lijurhin bi mayyitin ilamu ai idan aka ji ma mamaci ciwo zai jira wannan mutum ne wanda yake ya riga ya mutu gawa sai aka bako sai aka sare ta ko aka kwatsa mata kokira za ta ji ana raye ne yake ji man yahun yasqulil hawanu alaihi shine farkon ta amma dai baitin dama ya dan suna da yawa man yahun yasqulil hawanu alaihi shine sai bai wa mali jurhin bi mayitin ilamu man yahun duk wanda ya walakantar da kansa ya kai kansa matsayin walakanci walakantar da kansa yasqulil hawanu alaihi sai zama da sauki ake walakanta shi haka ne ko wanda ya walakanta kansa ya walakanta kansa to cikin ba a shi jin wahala wajen walakanta shi ko ma zai walakanta shi shine sai ya ce wa malu jurhun bi mayyitin ilamu kuma ku sani ai idan aka ji rauni a magawa babu rauni da yake raunin da ake magawa kinin wai na kawo wannan banki wallahi alam domin ya nuna wanda zuciyarsa take lalatacciyar zuciya shi fa ya aka talafi ba abin da ya dame shi amma rayayyar zuciya shi sai ya ce hadha amrun la yahuss bihi illa man fi qalbihi haya wanda zuciyarsa ba qalbul mayyit bane rayayyar zuciya ce to shine in ya saba ma Allah zai dinga jin radadi amma in zuciya macecciya ne in ya saba ma Allah ba zai ji komai ba kamar yadda gawa idan aka dake ta da kokira ta su gawa ake ba wani zafi da zaka ji naka gurgudun yadda mutum yake jin zafi in ya tuna sabawa Allah da yayi ya ji zafi to gurgudun rayuwar zuciyarsa kenan shi saka magabata kullun cikin kuka suke suna ta yin aiki amma kullun kuka suke yi suna ga cewa su sun yi takasiri sun gaza yau yaya za su yi in sun tsaya gaban Ubangiji in ba manta ba bayan ai malamin ambata mata cewa mu ga tafari'i kuma ga al'amlu bi makrillah su kuma ga tsananin aiki sannan kuma ga al-khawfu suka hada wa shaka rajulun ila ba'd al-arifina wahshatan yajiduha fi nafsihi wani mutum ya koka wa wani daga cikin malamai shine ba'dul arifin wahashatan wata damuwa da takaici yajidu ha fi nafsihi da yake ji a cikin zuciyarsa kunci da takaici da damuwa fa qala lahu sai malami yace masa ya kawo cikin abiyat idza kunta kad awhashatka adh-dhunubu fad'aha idza shi'ta wasta'nis an sallake me aka sallake na'am mala yace fa law lam tutraki adh-dhunubu illa hadaran min wuqu'i tilka alwahasha da a ce bawa a kasance ma ba a bar aikata zunubi ba illa hadaran sai dan kokarin kiyayewa min wuqu'i tilka alwahasha kada a samu irin wannan damuwa da aikata zunubi yake kawowa la kana al-aqilu hariyan bi tarkiha da mai hankali tabbas ya cancanci ya bar sabo ko da Allah ta'ala bai ce zai ukuba ba amma damuwar da mai raye zuciya yake samu in ya saba ma Allah yaji damuwa yaji tashin hankali to ko da iya wannan ne kadai sakamakon da za a masa wannan damuwar ya ci a ce ya ƙi yin sako saboda haka mun gane bayanin wa shaka rajulun ila ba'd al-arifin wa hashatan yajiduha fi nafsihi wani mutum ya koka ma wani malami damuwa da takaici da yake samu a cikin zuciyarsa fa qala lahu sai malamin yace masa idza kunta qad ahshatka adh-dhunubu fad'aha idza shi'ta wasta'nis idza kunta in ka kasance qad ahshatka adh-dhunubu zunubi ya sanya ka damuwa fad'aha to ka bar zunubin mana idza shi'ta in ka ga dama wasta'nis sai ka samu nishadi sai ka samu nishadi ka samu walwala zaka ga mutum yana zaune kawai shi kadai a dabe wallahi wanda suke ta aikata sako wallahi ba a cikin kwanciyar hankali suke ba Allah ga gaske ba sa cikin kwanciyar hankali ha kawai mutum shi kadai yana cikin damuwa ya rasa ma me yake damun sa to amma mai hankali ne yake ganewa cewa sako ne ya sabbaba masa wannan amma wanda ba shi da hankali shi sai tunanin wani abu daban kawai sai ma ya je wajen likita ce kaza kaza ita dan kara masa drugs har da karshe akai psychiatrist alhali kuma likita ya riga ya bashi Allah subhanahu wataala ya aiko manzo da abin da yake shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan abin da yake waraka na duk cututtukan da suke cikin zuciya Allah ka sa Qur'ani ya mana jagora da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa 'ala al-qalbi amru min wahshati adh-dhanbi 'ala adh-dhanbi Ibn al-Qayyim yace ba abin da ya fadaci akan zuciya sama da takaicin da zunubi yake jawowa kuma a sake wani zunubin shi ma ya sake ƙara wani takaicin Allahul musta'an Allah shine abin neman taimako wa min hada daga cikin irin waɗannan ababe wanda suke kawa wato suke barin afaru qabiha wal mazmuma a dalilin sabo yace al wahshatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas takaici da damuwa da mai sabo yake samu tsakaninsa ma da mutane wala sai ma ahlul khair minhum musamman mutanen kirki ba sa san mai sako in sun ga wanda ya dage yana ta yin sako sai su ji ba sa san sa kuma garinsu ba zai jiku ba fa innahu yajidu wahshatan bainahu wa bainahum tabbas zai samu damuwa tsakaninsa da mutanen kirki wa kullama qawiyat tilka alwahshatu kuma duk lokacin da wannan damuwar yana jin takaici da damuwa mutanen kirki ba sa bashi fuska mutanen kirki ba sa walwala da shi in yazo ya zauna ya soma maganganunsa na giba da su waye zasu masa magana shi kuma sai ya ga kyararsa ake yi watakila zaka ga ba sa sha'awar zama inda yake saboda kullum in ya zauna ba shi da magana sai annamimanci sai gulma sai wane ne watakila baya jin kunya idan ana zaune a majalisi ko ana zaune idan wata tazo ta tsaya yana ta magana da ita yana jira su kuma ba sa san haka to sai zaman to su ce masa idan zama a majalisin su ko ko mutumin kirki idan yazo in ya ganshi ba zai tsaya ba to ai kaga akwai damuwa tsakanin su a dalilin me laifin da yake musamman sun masa nasiha shi kuma yake daina to sai zaman to su ce to su dinga yin baya baya da shi kada ma dama ba daina laifuffukan sa yake yi ba su kuma ba sa san su ga yana yin laifi suna mu'amala da shi to abin sa yake ta girma sai ta girma wa kullama qawiyat tilkal wahsha duk lokacin da wannan damuwar ta karfafa tsakanin sa da su ba'uda minhum sai sake yin nisa daga gare su wa min majalisatihim sai sake nisa kuma daga zama ma da su ce yanki ni bibi kawai ita suke sai kice sune a zamanin sahabbai suke duk komai ma fada ake yi a mutumin da yake kokarin imtithali ko sai kara nisa da su shi ma yaga ya tsane su to a dalilin nisanta kuma da zai yi wa haruma barakatul intifa'i bihim yanzu sai a haramta masa albarkar amfanuwa da su ai shi mutumin kirki da ana zaman da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka hamil miskin imma an yuhdiyaka imma an tabta'a minhu imma an tajihda minhu rihan tayyiba kaman me sai ya tirare ne wanda yake dauke da tirare ko dai wata kila yake baka kyauta ko kuma idan kana sha'awa ka ce sayar maka sai ka saya in kuma yace ba na sayarwa bane ma amma dai yana tare da tiraren kuna zaune ai zaka ji ganshi ka dai amfana shi da shi in kana zaman da shi to kaga duk lokacin da ya zamanto a dalilin laifi ya san matsala tsakanin sa da mutanen kirki to zai dinga nisantar su za su dinga nisantar sa har ya zamanto baya san zama tare da su baya san mu'amala da su to kaga anan alherin da suke gaya masa nasihar da suke masa wanda ita ta saka ya ki su yana ga kaman matsa masa suke yi suna shiga rayuwar sa komai sai sun zuba masa ido sai sun ce kaza akan dukiyarsa amma sai sun masa kinibibi haka zai dauka to sai yaki to in yana santa da mutanen kirki kuma sai mutanen banza suke waye shi yanzu kaga an haramta masa alherin da zai iya samu a dalilin zama da mutanen kirki yanzu sai ta dulmiya cikin aikin da ya ga dama shedan sai masa jagora wa qaruba min hizbi shedan sai sake kusata kuma zuwa ga rundunar shedan shikenan an kama shi da tarko bi kadar ma ba'uda min hizbi rahman gurgudun yanda ya nisanta daga rundunar Allah to haka zai kara kusata dan extreme continence ne guda biyu two parallels haka ce parallel ends ne ba mai ko to haka ake sabilullahi wa sabilul shaitan da mu mutun yana kusatan hanyar Allah to yana nisanta daga hanyar shaitan da mu mutun yana nisanta daga hanyar Allah kuma to fa wallahi yana kusatan hanyar shaitan ne haka abin yake continue ne ya jawo wannan sako to yi watsi da sakon manzo sai ya zauna lafiya abi Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa amma ma da sako ya soyu a zuciyar mutum to irin haka ne za ta faru a rayuwarsa sai ne santa daga mutanen kirki baya san su sai ya tafaffadan abubuwa ma na muzantawa akai su kuma suna so ne a gudu tare a tsira tare ba kini bibi ne su ake wa'azi ba kuma wadanda suke yin nasiha ba wai sun yi wa kansu taskiya ba ne su ma sulum suke cikin laifuffuka irin nasu to amma abin da ake bukata shine kowane lokaci a fadaka kuma a dinga kokari in an hango shine dalilin karatun a hango laifi kafin a yi so kansa sai a bude masa a san hanyar Allah lokacin da ake tafe to ba za a kauce mata ba asal laifi alimtu shar wa la li shar walakin li tawqi min ash-shar nakan san shar wani malami yace ba wai banne sharrin ba a sai dan na gane shi yadda zan kare kaina kan na fada duk lokacin da nan ce a wannan ina san shi sharri ne ko aje shi a gefe to kaga can dalili na farko da akan fada jahilci jahili shi bai san gaskiya ba in baya halattan abin nan ba shi bai da littafi ya je shi wajen malami ba shi baya halattan majalis da ake abin nan da ake karatu to kaga shi ya zabar makansa ya zauna a cikin jahilci yayi addinin sa kawai yadda iyaye da kakanni ya ga ana yi to duk lokacin da aka tallata masa abin da yake ba na kirki ba musamman shubha shubha abin da ya sarka maki karba sai zai ga mai kyau ne wadanda suke masa nasiha suna gaya masa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yake na irshadat sai ya kyamace su a dalilin haka yake kaman suna mashi shigi ne a rayuwarsa yana sance su to zan haramta masa isa zuwa ga wannan alherin dan haka yanzu ba abin da zai yi sai kusatan rundunar shedan Allah kaman nasaru da shedan innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir shi ko shedan yana kira rundunarsa ne dan su zama ƴan wuta zai da wuta a nan duniya ma sai dai da lantarki da zaka kunna kai ka ga haske ko irwar da zaka dafa tuwo ko ita ma ka nisance ta to shi ne yace ina janne bi kadar ma ba'uda min hizbi rahman wa taqawwa hadhihi alwahshatu kuma sai wannan damuwar da yake ciki sai zamanto ta karfafa hatta tushitakum ko a hatta tustahkima hatta tustahkima har ta zamanto wannan wahasha din ita ce zai sanya mai masa hukunci damuwar da yake cikin ita ce zai sanya ta masa wata wato abin nan istihta ya bide ta akan ita ce mai min hukunci a cikin al'amarinsa fataqa'u bainahu wa bayna imra'atihi sai ya zamanto wannan wahasha damuwar da da take tsakaninsa da mutanen kirki yanzu yana ƙara kusatan rundunar shedan kuma wannan wahashar tana ƙara ƙarfi a cikin zuciyarsa kulli yana cikin dimuwa to wannan wahashatun fataqa'u bainahu wa bayna imra'atihi sai ta fada tsakaninsa da matarsa ma wa waladihi ta fada tsakaninsa da ƴaƴansa wa aqaribihi ta fada tsakaninsa da danginsa wa bainahu wa bayna nafsihi kai sai ta fada tsakaninsa da shi karan kansa ma shi yasa sai kaga wani idan ya dage a cikin sako yana aikata wata ran sai ya je kashe kansa saboda yanzu ta shiga tsakaninsa da shi kan kansa sai dinga ganin rayuwar tasa ma ba ta da wani amfani baya kashe kansa me sabbaba masa sako ne a hankali yake yi yana nesantan mutanen kirki yana gudun nasiha baya so a faɗi wani abu wanda yake yi dan ya gyara yana ga daidai ne kamar matsa masa ake yi a hankali yana tafiya har sai ya zamanto damuwa sai ta shiga tsakaninsa ma ba da mutanen kirkin da suke nasihan ba a'a da kowa ma yayin shedan ya samu sai tsara akan sa sai ya raya masa kai rayuwar ta kuma mai amfanin ta me kake fa'idan ta a duniyan nan me ma kaza da kaza ai gara ma kare rayuwa kai baka yi kaza ba kai baka samu kaza ba kaza ta raya masa sai ta nuna zuciya shi rayin nasa ma yanzu abokin gaban sa ne gara ending din sa ai psychological psychological haka abin yake tafiya wa bainahu wa bayna nafsihi fatarahu mustawhishan bi nafsihi sai ka ganshi yana damuwa ya shiga cikin takeici da damuwa karan kansa ko da dabbobin jeji da ake ce da su alwahasha ai saboda kullun instinct din su yana sanyawa ba sa yadda ne da mutane a cikin damuwa suke gani suke attacking din su za a yi shi saka kowane lokaci su a cikin turgici suke a farkice suke daga sun ji motsi sai su tashi daga sun ji wani dan motsi sai su kai attack saboda a cikin damuwa suke shi yasa ake ce musu wahasha Allah ka shiryar da mu hanya madaidaici to ba mu karkare da wannan yace wa qala ba'd as-salaf wanda daga cikin magabata yace inni la'asillah ni nakan sabawa Allah inna sabawa Allah kuma fa ara zalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati sai naga wannan gurbin sakon da nayi fi khuluqi dabbati a cikin dabi'ar da dabba ta za ta yi wa imra'ati sai naga ni a cikin dabi'ar matata wato kaga masu kaifin basira kenan idan yazo ya ga dabbar sa haka kawai lafiyayyen dabba sai ga ta jajirce yana so ta tafi ta turje taki wataƙila in jaki ne ya yi tutsu in doki ne ya yi kamar zai cije shi in raƙumi ne haka ya buga shi abin nan kuma lafiyayyen raƙumi to sai ya tsaya ya tsam da ransa sai ya tuno wani laifi da ya ma ubangiji zai ce to wannan ne
matarsa matar kirki amma idan yazo sai ga gaba ɗaya ta abin nan ina abincin nawa ne ba ayi ba ya ba ayi ba bake lafiya ne a'a kawai hutawa nake ba ka saba gani ba ko to wataƙila sai ya tuna ba mamaki a waje akwai wata budurwa ta za ta wuce ya haka yana ɗan kallanta yana ɗan zaki ya haka yana kalla to sai ya tuna wai misali ne ba da common abu ko wato yana nuna mana shi laifi yana ɗaukan fansa kuma matsalar in laifi ya ɗauki fansa a nan duniya in ba tuba aka yi ba kuma zai ɗauki fansa a kiyama to kaga gara a daidaita a nan duniya ko sai a samu riba ba zai ɗauki fansa ba kuma a samu tukuici daga wajen Ubangiji Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah kada ka kama mu da abin da muke aikatawa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko kiyayewa mu amfani da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum